matasa miya da alkhairi karbiya da zamba masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin
hadarin mata kan ku zan yi matasa har da matan gidan ma ba sa gidi ba
madalla to a cikin shirin namu na wannan lokaci zamu duba dalilin da ke kawo tasgaro ga ci gaban kanana da matsakaitan sana'o'in fannin kirkire-kirkiren fasahar zamani da matasa a Najeriya ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen su ta wajen samun tallafi daga waɗanda suka yi nasara a fannonin kenan wato mentorship a turanci taimakon kuɗi ko cibiyoyin bada horo daga gwamnati da kuma masu zuba jari bayanai dai sun yi nuni da cewa samun jagoranci daga waɗanda suka samu nasara a rayuwa ko suna da ƙwarewar bada taimako ko akan duk abin da mutum ya sanya a gaba wato mentorship a turanci na tasiri ko kuma bada alƙibla ga waɗanda ake jagoranta shin waɗanne dalilai ne ke yin sanadiyar durƙushewar kanana da matsakaitan sana'o'in fannin fasahar kere-kere a tsakanin matasa a Najeriya malami a fannin fasahar injiniya a jami'ar Teesside dake birnin Middlesbrough a ƙasar Ingila kuma jagora mai tallafawa matasan Najeriya ƙarƙashin shirin ƙungiyar Arewa Youth Mentorship musamman ta fuskokin tallafin kuɗin karatu kasuwanci da dai sauran su Dr. Tariq Galadanci Ahmed yayi mana bayani
to akwai dalilai da dama da yasa kanana da matsakaitan sana'o'i na kirkire-kirkiren fasahar zamani ba sa dadewa idan aka fara su ya hada da rashin bincike sannan banda haka akwai kuma rashin sanin waye ma customer din mutum da kuma karancin kuɗi har ila yau akwai kuma karewar kuɗi sannan kuma akwai rashin talla ko kuma in ce karancin talla to taya mutum zai bi domin magance waɗannan matsaloli farko bincike kamar yadda muke ta faɗa yana da matukar muhimmanci dole ne mutum yayi market survey wato yayi bincike kwarai da gaske ya gano wannan sana'a tashi wani irin matsala take magancewa sannan kuma su waye za su amfana da wannan kirkire-kirkire da yayi sannan kuma bayan haka dole mutum ya zama cewa ya tanadi kuɗi akwai hanyoyi da dama da mutum da ya fara harkar kirkire-kirkire ta harkar fasahar zamani zai iya amfani da wajen samun kuɗi wanda ya hada da talla fi daga gwamnati ko kuma akan nemi abin da ake cewa investors waɗanda su suna da kuɗi dama suna neman irin waɗannan sana'o'i ne da za su saka kuɗin su domin su samu riba akwai bashin banki da mutane suke ci kamar irin su microfinance bank da suke taimakawa da dai sauransu kuɗin nan kuma zai amfani ne waje guda biyu farko wajen assasa ita wannan sana'a tun farko wato capital expenditure sannan kuma da kuɗin da kake bukata zai iya yiwuwa wani lokacin wani abu da yake sa su waɗannan sana'o'i suke karewa sai ga mutum ya samu kuɗin da zai assasa ita wannan sana'ar amma kuma ba shi da kuɗin da zai ci gaba da tafi da harkar yau da gobe wato abin da yake kira operating cost tunda dole dama kai tunani ba kana farawa zaka fara samun kuɗi ba dole kai lissafi ka ga cewa to ga iya kuɗin da kake bukata ga maybe kana da investors ne ko kuwa ka samu kuɗi ne daga wani tallafi da gwamnati take bayarwa ko kuwa a daga banki ne zai kai ka wani tsawon lokaci da har zaka fara samun kuɗi da zai zama cewa ita wannan sana'a tana iya tafi da kanta sannan kuma akwai harkar abin da ya shafi tallace-tallace wato dole ne idan ka fara sana'a ya zama cewa ka tallata ta mutane sun san cewa ga abin da kake yi daya daga cikin manyan abubuwan da yasa wannan sana'o'i suke karewa saboda mutane ba su ma san da su ba
Dr. Tariq ya kuma yi karin bayani akan ababen da za su taimaka wajen ci gaba da dorewar kananan sana'o'i a wannan fanni na kere-kere
to idan kana so ka tsara kirkirar fasahar ka domin ta ci gaba dole ne ka nemi mentor wato wanda zai taimaka maka domin bunƙasa wannan harkar kirkira to farko amma kafin ma ka fara neman mentor dole ne ya zama cewa kai ilimi kai bincike kamar yadda na faɗa da farko ka gano ma me kake bukata daga wajen shi mentor din dole ne ka zauna ka rubuta abinda ka samu mentor taimaka maka sannan idan ka lissafa waɗannan abubuwa sai kuma ka shiga fagen nema akwai mutane da dama da suke a Najeriya wasu suna kasashen waje waɗanda suke so su bada lokacin su domin su bada tasu gudunmuwar wajen tallafawa su waɗannan masu tasowa so idan kai identifying abin da kake so zaka hau yanar gizo ne kai ta dubawa akwai manhajoji daban-daban waɗanda suke professional abubuwa ba wai harkar abin da zaka je na raye-raye da kada-kada ba harkar abu da zai zama cewa abu ne da kake nema na mentorship in ya so sai ya zama ka samu wanda zai taimaka maka ka samu mentor da amma already ka san me kake bukata sai ka gaya mishi to ga abin da ka fara ga ga inda ka kai ga kuma taimakon da kake so shi yayi ma
a nasa bangare malami a jami'ar sarki fa'ad dake kasar Saudiya kuma jagora a shirin kungiyar arewa Yusman Tashim Dr. Yakubu Sani Wadil ya bayyana cewa akwai ababe da dama dake yin tarnaki ga matasa masu basirar kirkire-kirkire ko kasuwanci su kai ga gaci
kamar yanda kika tambaya gaskiya ne dan yana daga dalilin da ya samu muka yi tunanin kafa wannan kungiya ma mun fahimci cewa akwai matasa da yawa a arewacin Najeriya da wato suna da basira ko ta karatu ko ta kire-kire ko ta kasuwanci ko wani abu amma ba sa iya cimma gaci kuma ba wani abu ne dalili ba saboda ba su sami wato mentor wanda zai guiding din su wanda yayi taba gwada abin yayi nasara ya nuna musu inda suke yi daidai ya nuna musu inda suka yi kuskure saboda kar su maimaita ku sake ga kawai ana barin mutum ne da karan kansa da abin da yayi ya gwada in yayi nasara shikenan idan ma bai dai nasara ba dai shine ya jiyo so wannan ba karamin matsala bane gaskiya ba wata al'umma da za ta ci gaba idan na gaba ba su jagoranci na baya ba so wannan yana daga cikin manufofin da ya sa muka samar da wannan kungiya ya kamata da wanda suke sa'annun mu da wanda suke na gaba da mu duka su zo a hadu a ga kowa a kalla duk wanda yayi nasara a wani fage to ya za a yi kai ma ka dauko wani wanda yake yana buƙatar taimakon ka ka nuna masa shi ma yanda zai kai ga nasara a wannan to wannan yana da matukar muhimmanci gaskiya kuma ya kamata a gwamnatin cewa a samar da wani tsari na mentorship din shine abin da dama guidance and counseling ya kamata a ce ana yi to tunda da akwai irin wannan tsarin a ƙasa kamata yayi kawai ina ga inganta shi sannan ɗan kasuwar mu su ma su dinga janyo mutane sannan su ma mutanen kuma waɗanda duk aka janyo su zama masu biyayya su zama kuma masu amana to dole sai su mentees din wato waɗanda ake horaswa din sun zama masu da'a masu gaskiya sannan su ma waɗanda suke koyarwa din mentors din kenan su kuma su yi hakuri sannan kuma a kyautata niyya to sai ga duk abin da mutum zai yi ya samu nasara insha Allah
kazalika Dr. Yakubu yayi karin bayani a game da batun hada waɗanda suka samu nasara a duk fannonin da suke da kuma waɗanda ke buƙatar taimako yana mai cewa
yanda za a yi a hada wanda suka yi nasara da kuma wanda suke buƙatar tallafi dan su ma su kai gagaci wannan wani tsari ne da idan aka fito da shi tabbas zai taimaka amma ina wato gizi yake sakar dole sai ka samu su wanda suka yi nasarar kuma suka yadda suna so za su yi abinda ake cewa giving back to the society to sannan ne zaka iya koda kana so ka tallafa wa su waɗannan zaka iya kamar yanzu misali mu anan arewa mentorship abinda muka yi shine sai muka tallata cewa duk wanda yake da sha'awa yana so zai bada gudunmawa wato ya bada bayanai akan kansa ya bada sai muka rubuta muka yi compiling muka hada a form can kuma masu buƙatar to masu buƙatar ne suna da yawa ko mutum ɗaruruwa nawa ka tara wanda su za su taimaka din in kika kwatanta da yawan wanda suke buƙatar taimakon sai kike ga wato in dan buyayyawa baya jimmai to amma ni a fahimta ta ana yi yafi ba a yi ko mutum ɗaya ne ka tallafawa to yafi a ce ka zauna baka tallafawa kowa ba to sai kiga daga ƙarshe society din wato al'umma din ta kai ga gaci an yi nasara kuma yawan mu sai zama alkhairi a gare mu idan wanda suka yi nasara suna janyo wanda su ma suke da buƙatar a nuna musu hanya to sai kiga an samu abin da ake so
a yanzu dai ƙwararru daga fannoni daban-daban waɗanda suka fito daga arewacin Najeriya suna ƙara bada ƙarfi ga aikin bada shawara da jagoranci ga matasa masu tasowa a cikin ƙasar to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
kar kayan ba sanan matasa ke ba me yasa alqur'ani ba ka rike ba